Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 14 ga watan Disamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
To barewa gobe Larabin shugaban Amurka Joe Biden zai kai ziyara a Kentucky domin ganin irin barnar da mawakancin guguwar nan ta yi a makon da ya gabata, inda ta kashe akalla mutum 64 kana ta raba wasu dubbai da gidajensu. China ta sanar da bullar nau'in cutar coronavirus da Omicron karon farko a babban yankinta. Bayan shugaban kasar Tunisia Kais Saied ya sanar da gudanar da zaben raba gardama ta kasa da yammacin jiya Litinin, kusan watanni 5 bayan da ya kori gwamnatinsa kan ya baiwa kansa ƙarin iko a kasar da ke Afirka ta Arewa.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ofishin kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya a baya-bayan nan ya ce dubban 'yan gudun hijira ƙasar Kamaru na ci gaba da tsallakowa zuwa Najeriya, kuma halin da suke ciki akwai buƙatar ƙarin tallafi daga sassan duniya. To ko me gwamnatin jihar Cross Rivers inda 'yan gudun hijirar da yawa suka sauka ke yi game da batun?
A yanzu akwai ɗan gudun hijira daga kasar Kamaru a jihar Cross River akalla mutum 36,000. Saboda kula da waɗannan gudun hijira gurin jihar Cross River ya ƙirƙiro hukuma mai zaman kanta ita ce take kula da waɗannan gudun hijira.
Muna tafa da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji cewa kamfanonin sadarwar wayar salula biyu waɗanda suka hada da MTN da Mafab sun yi nasarar samun gwanjon lasisin sabuwar fasahar 5G a Najeriya. Muna kuma tafa da rahoto akan ƙorafin da makafi suka yi a bikin ranarsu ta Afirka game da matsalar tsaro da yadda har yanzu ba su samun biyan bukata sosai daga hukumomi. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baban Lahafis ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A gobe Larabin shugaban Amurka Joe Biden zai kai ziyara a Kentucky domin ganin irin barnar da mahaukaciyar guguwar nan ta yi a makon da ya gabata, inda ta kashe akalla mutum 64 kana ta raba wasu dubbai da gidajensu. Biden, wanda ya riga ya sanya hannu akan ayyana dokar ta ɓaci a jihar Kentucky, ya ce a shirye yake ya tabbatar da hakan a jihar Illinois. Ya ƙara da cewa ya umarci gwamnatinsa ta tattara dukkan kayan taimako ga jami'an birane da na jiha a Kentucky da ma wasu jihohi da wannan guguwar ta yi musu ɓarna. Za mu taimaka da fiye da tanadin da gwamnatin tarayya ta yi. Ga misali, za mu tabbatar da hukumar agaji lokacin bala'i ta FEMA ta samar da $35,000 na sake gina gidaje, in ji Biden. Ya ce akwai abubuwa da dama da za mu iya yi kana muna kan gudanarwa. Amma dai ya ce za mu yi aiki tare da gwamnoni domin samun nasarar wannan aiki. China ta sanar da bullar nau'in cutar coronavirus ta Omicron karon farko a babban yankinta. Hukumomin kiwon lafiya sun ce gwaji ya tabbatar da wani mutum a garin Tianjin da ke arewacin kasar ya kamu da sabuwar nau'in cutar bayan ya dawo daga kasar waje a ranar 9 ga watan Disamba. An killace mutumin a asibiti bayan ya nuna alamun kamuwa da cutar kana ana masa jinya. Labarin farko na bullar Omicron a babban yankin China na zuwa ne shekaru 2 bayan da aka fara gano COVID-19 da kwayar cutar coronavirus ke haddasawa a tsakiyar birnin Wuhan. Tun lokacin da kuma China ta ɗauki mataki mai ƙarfi da ya haɗa da gwaji na gama gari da kafa dokokin kulle da kuma killacewa a matsayin matakin kariya daga wata annoba nan gaba. Hukumomin kiwon lafiya a faɗin duniya suna kashedi cewa Omicron, wanda aka gano a sama da kasashe 60 a duniya tun lokacin da ta fara bulla a Afirka ta Kudu a cikin watan Nuwamba, ka iya zarce nau'in cutar ta Delta mai tsananin hadari nan ba da dadewa ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Tunisia Kais Saied ya sanar da gudanar da zaben raba gardama ta kasa da yammacin jiya Litinin, kusan watanni 5 bayan da ya kori gwamnatinsa kan ya baiwa kansa ƙarin iko a kasar da ke Afirka ta Arewa.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ofishin kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya a baya-bayan nan ya ce dubban 'yan gudun hijira kasar Kamaru ciki har da mata da yara na ci gaba da ketare iyaka zuwa Najeriya kuma halin da 'yan gudun hijirar ke ciki akwai buƙatar ƙarin tallafi daga sassan duniya kamar na abinci masauki da dai sauransu. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta Lamida Abubakar Sokoto ya aika mana da wannan rahoton.
Ofishin Majalisar Dinkin Duniya ya bayyana sabon rahotonsa cewa a halin da ake ciki a yanzu akwai 'yan kasar Jamhuriyar Kamaru da suka tsallako a Najeriya su kimanin 70,000 kuma hakan ba yana nufin sun daina tsallakowa ba ta yadda rikicin na kasar Kamaru ke dada tarwatsa su. Ofishin na Majalisar Dinkin Duniya dai ya bayyana cewa ya kamata a samu tallafi na kasa da kasa ta fannin abinci da dakunan kwana da kuma lafiya da ilimin ƴaƴansu. Mata da kananan yara sun fi gallaba a cikin waɗannan 'yan gudun hijira. Wani Mustapha Basi Edek makwabcin 'yan gudun hijiran ne a yankin Bakassi na jihar Cross River kuma ga abin da yake cewa
the situation is so pathetic. I think international community should help see how they can send a lot of relief material.
Yana cewa ne akwai matukar damuwa game da rahoton Majalisar Dinkin Duniya na wuraren da 'yan gudun hijira suke zamne kuma suna jiran tsammani waɗansu su kuma sun fada ayyukan kwadago sannan kuma babu abinci amma dai abin marhabin ne na faduwar su Najeriya tunda kasar ta karbe su. Ina kira ga kungiyoyi na kasa da kasa da su bada nasu tallafi. Ofishin na Majalisar Dinkin Duniya dai ya shaida cewa gwamnatin tarayyar Najeriya na iya bakin kokarinta wajen taimaka ma 'yan gudun hijirar sai dai kuma akwai buƙatar ƙarin haka ga kungiyoyin sa kai na cikin gida Najeriya, inji ofishin na Majalisar Dinkin Duniya. Shugaban hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta SEMA a jihar Cross River Mustapha Prince Ayomu yace
support them through provision of food, agricultural activities so that they can be independent.
Yana cewa ne kawo yanzu akalla mutane 70,000 ne suke gudun hijira daga kasar Jamhuriyar Kamaru musamman a jihohin Cross River da kuma jihar Akwa Ibom. Yace mun tura wakilai kuma sun dibi irin taimakon da 'yan gudun hijira ke nema musamman na samun musu da abinci da kayayyakin noma ta yadda za su dogaro da kansu ba tare da sun tagayyara ba. Muna ba su taimakon kuɗi naira 4,700 a kowane wata Allah domin tallafa musu ga kuma taimakon kayayyakin kiwon lafiya da kuma wuraren kwana. Muna kira ga kungiyoyi na jihohi da gwamnatin tarayya da su shigo su tallafa. Gwamnatin jihar Cross River ta ce a tsaye take wajen ganin ta tallafa ma 'yan gudun hijira da suka kwararo daga kasar Jamhuriyar Kamaru. Barista Musa Abdullahi Mai Goro shine mai baiwa gwamnatin jihar ta Cross River shawara akan baki.
A yanzu akwai 'yan gudun hijira daga kasar Kamaru a jihar Cross River akalla mutum 36,000. Saboda kula da waɗannan gudun hijira gwamnatin jihar Cross River ya kirkiro hukuma mai zaman kanta ita ce take kula da waɗannan gudun hijira. Gwargwadon abin da gwamnati take iya yi tana kula da waɗannan mutane.
Bayanai dai sun nuna cewa bisa yadda abinci ya yi tsada a sassa daban-daban na duniya a yanzu bisa gararin allobar coronavirus da ta gallabi duniya, inda bayanai suka nuna cewa sai an samar da dalolin Amurka miliyan 97.7 domin tallafawa 'yan gudun hijira a Najeriya. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Abubakar Sokoto da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa a yau Talata cewa Amurka za ta yi aiki da ƙawayenta domin kare da kuma inganta cin gashin kai a yankin Indo-Pacific. Da yake jawabi yayin ziyararsa a Indonesia, Blinken ya ce babban ƙarfin magance barazanar da ke ƙara yawa shine yin aiki tare da sauran ƙasashe. A don haka Amurka tana so ta tabbatar da walwalar mutane da ƙasashe su yanke shawara akan makomansu da kuma ƙawancensu na gaba. Za mu yi amfani da dabarar da za ta haɗa dukkan kayan aikinmu na ikon ƙasa, kama daga diplomasiya, ƙarfin soja, leƙen asiri, tare da na ƙawayenmu da abokan aikinmu, in ji Blinken. Blinken ya jaddada kudirin Amurka ga 'yancin zirga-zirga a tekun kudancin China, yankin da ya ce ayyukan China na yin barazana ga safarar dala 3 trillion a duk shekara. Wata kotun kasar Belarus ta yanke hukuncin daurin shekaru 18 akan madugun ƴan adawan kasar Sihir Chikanovsky bisa samun shi da laifin tada tarzoma kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar Belta ya sanar. Chikanovsky da yana tsare ne tun shekarar 2020. An kama shi gabanin zaben da ya shirya ya kalubalanci shugaba Alexander Lukashenko. Matar Chikanovsky ta shiga zaben a madadin sa. Yan adawa dai sun ce sakamakon zaben da ya baiwa Lukashenko sabon wa'adi an tabka magudi kana an yi zanga-zanga bayan zaben. A ƙarshe hamshakin attajirin nan mai fafutukar kare demokradiyya Jimmy Lai a Hong Kong an sake ɗaure shi a jiya Litinin bayan da wani alƙalin Hong Kong ya same shi da laifin shiga wani taro da ba a ba shi izini ba watanni 18 da suka gabata. An yanke wallahi hukuncin ɗaurin watanni 13 a gidan yari ne sakamakon shiga wani taro da gangan ba tare da izini ba yayin bikin baje kolin gender na Tiananmen na shekara-shekara a Hong Kong a watan Yuni shekarar 2020.
Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. To yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. A shirye-shiryen fara amfani da sabuwar fasahar 5G a Najeriya. A jiya ne kamfanonin sadarwar wayar salula biyu waɗanda suka hada da MTN da Mafab suka yi nasarar samun gwanjon lasisin fasahar da aka kammala akan kuɗi dalar Amurka miliyan 273,600 daga kowannensu a ƙarƙashin hukumar sadarwa ta Najeriya ta NCC. Wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana da wannan rahoton daga birnin tarayya Abuja.
Wannan nasarar na zuwa ne bayan amincewar gwamnatin Najeriya bisa ingancin amfani da fasahar 5G bayan gwaje-gwaje da shawarwari da aka yi kamar yadda ministan sadarwa Ali Isa Fantani ya ƙara bayani.
A wannan tsari na 5G wanda fasaha ce ta zamani wanda ci gaba ne akan 2G da 3G da 4G da zai bunƙasa harkar tsaro muke fata da ikon Allah kuma zai bunƙasa tattalin arziki na ƙasa. To NCC ke da alhakin su duba wani kamfani ya cancanta wanne ne bai cancanta ba don a tabbatar da an yi adalci kuma ba a yi son kai ba sai aka zo da damun tsari na auctioning bisa ga yadda doka ta samar cewa duk wanda yake bukata ya zo ya bi ka'ida a bawa kowane dan kasa kuma kowane kamfani daman ya zo ya faɗi abin da zai bayar har a duba wanne ne fi cancanta wanda hukuma za ta amfana da shi na Najeriya a bashi wannan.
Lasisin da aka bayar dai guda biyu ne kuma kamfanonin sadarwa uku ne wato MTN, Airtel da Mafab suka tsallake zuwa takarar cancantar shiga neman lasisin amma daga ƙarshe biyu daga ciki suka yi nasara. Professor Umar Garba Danbata shine shugaban hukumar ta NCC.
Kamfanoni guda biyu su suka yi nasara. Akwai kamfani wanda yake sabon shiga cikin wannan gasa wadda dama mun ba da wannan dama ana ce musu Mafab Communications Limited. Su suka zo kamar na daya kuma sai kamfanin da an san shi MTN Nigeria PLC. Su kuma su suka zo na biyu. Kudin da aka samu za su kai kusan dala ta Amurka miliyan 273 yan waɗansu abubuwa. Ino Mafab ba su biya wannan kudi haka ma kuma MTN su ma wannan kudin ba su biya. An samu jimlar kudi wajen miliyan 530 shine abin da aka samu wa gwamnati ta kasar nan domin ta yi amfani da wannan cewa jama'a kasar nan aiki.
Shugaban kamfanin sadarwa ta Mafab Dr. Musbahu Muhammad Bashir ya yi ƙari da cewa 'yan Najeriya za su ci moriyar wannan lasisin da suka samu.
Wanda su samu more data, more coverage, more security da kuma duk abubuwa na more rayuwa za su samu a cikin wannan life. Tun da dama muna cikin industry din ba yau muke ba. Muna nan muna yi amma dai muna yi a gefe. To yanzu ne muka tsunduma ciki gabaki daya kuma za mu bada namu contribution.
Aliyu Sa'idu Abubakar, commissioner da ke wakiltar Arewa maso gabashin Najeriya a hukumar ta NCC ya bayyana cewa akwai alfanu mai tarin yawa da wannan sabuwar fasaha ta zamani za ta yi wa al'umman Najeriya musamman yankin Arewa da ke fama da matsalar tsaro.
Babban amfanun da mu zai mana a yanzu mu mutanen Arewa maso gabas da Arewa maso yamma na magana fannin tsaro shine babban murnan da zamu yi da wannan abu. In Allah ya yarda wannan 5G zai taimaka kwarai da gaske majami'an tsaron mu da hukumomin security da sauransu yana za su dakule wayannan ta'addancin da ake yi a Arewa da kuma na ko ina a Najeriya. Dan haka yana daya daga cikin manya-manyan alkhairi da zamu samu a 2022 in wannan 5G din ya zo into existence.
Ana sa ran wannan sabuwar fasaha ta 5G za ta soma aiki daga sabuwar shekara ta 2022 mai kamawa a Najeriya. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu kuma za mu leka jamhuriyar Niger. A lokacin bikin ranar makafi ta Afirka da aka yi a birnin da Magaram, masu larurar sun koka akan yadda har yanzu ba su samun biyan bukata sosai daga shugabanni, musamman 'yan siyasa, ta bangaren zamantakewa, ilimi da kiwon lafiya, sai kuma batun matsalar tsaro. Sun kuma kudura aniyar bada gudunmuwar su ta hanyar yin addu'o'i don samun zaman lafiya. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta aika mana da wannan rahoton.
Musa Muhammad Kura shine sarkin makafi na jihar Kano a tarayyar Najeriya. Yace babban abin da suka fi mai da hankali akai a bana shine addu'o'i.
To bana babban abin da ke tafa da mu shine in Allah ya so ya yarda mun fara buɗe addu'o'in akan Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashen mu na Afirka, musamman Afirka ta Yamma, domin muna fama da matsalolin tsaro wanda mun yi imani mun tabbatar mun kuma yaddarwa kanmu da haka. Addu'a tana ɗaya daga cikin abinda za mu iya yi mu samarwa kanmu da kanmu magani domin taimako ne kari ma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma in Allah ya so ya yarda domin shi yace ka roke shi zai biya maka bukata.
Wata babbar matsalar da a koyaushe makafin ke kokawa da ita shine rashin cika alƙawura na shugabanni, duk kuwa da irin gudunmuwar da suke kawowa ga ci gaban ƙasashen su.
Muna kantar gurari da kuma kasar ta zauna da ta ranka shi na Afirka shi ne babbar gudunmu. Sai a zo a haɗu a ɗauke mu a tele a gwada duniya idan sakamakon ko ta tare a manta da idan ka zai kiyaye mu kusan zero. Amma ba a kewa a ji wata bukawuri ya zama aiki shi ne babbar matsalar mutane. Yana nan mun yi dan duk ba da kiri so ba shi ba sai dai ne shi da zuwa kawai da ba shi ba shi ne ma dan tabar mun mata ya kuma kura da ita ce ba don mu shi kan da ba
sai dai a bana sallar ba ta da armashi ko me ya kawo haka. Ashi Aisha Sani ita ce shugabar hukumar da ke kula da al'umma ta bada amsa.
Duk ya alal zandar ka da yake inda sallar wannan sallar ba ta da armashi da yawa ba gara ta ba da kyau kuma saboda abin kofi cikin nan da yawa kinan da rashin ma'a bai da dace dan mu kare kanmu da kanmu kuma da mutanen da suka zo. Za a yi sallah a yi roƙo a yi karatu Allah kare duka ƙasa gaba daya Allah kawo mu zaman lafiya.
Shiko Musa Hassan Matoya galadiman sarkin makafi na gumal a tarayyar Najeriya kiraye da cewar haɗin kai shine babban makami na ci gaba da magance matsalolin da ƙasashen Afirka ke ciki.
Babban tsaraba da muka zo da ita haɗin kai da samawa na ƙasar su ilimi da mu da ƴaƴanmu da kuma kira ga na ƙasar su musamman na Najeriya da ba da rijista ne rijista saboda zaɓen gwamnati mai zuwa domin demokratiya ba ce wahai da kai da zaɓi wayan addu'o'i da mulki domin hankalin wa kwance yake ba saboda halin da ƙasashen mu suke ciki. Mu masu bukatar musamman kusan mu muka fi kowa shiga tashin hankali. Hukumomi masu mulki na farko su kyautatawa mutane masu rauni kamar yadda hadisi yake idan ana so a gane adalcin hukumomi to a tambayi na kasar su su da muskilan su.
Yanzu haka ne babban abin da makafin suka tsaya a kai a wannan babbar sallah ta su ta Afirka shine a mai da hankali wajen addu'o'i don magance irin matsaloli na tsaro da tashe-tashen hankula da kasashen Afirka ke ciki. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Kuma sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda shirin noma tushen arziki ya yi wa masu sauraron shirin alƙawarin cewa zai yi waiwai na wasu shirye-shirye da muka gabatar muku a wannan shekara ta 2021 da muke ban kwana da ita. A watan Mayu, ƙungiyar masu sarrafa shinkafa ta Najeriya ta kira taron manema labaru a Abuja inda ta nuna damuwarta bisa wani ƙudurin majalisar dattawa ya umarci hukumar custom ta maida wasu yan kasuwa haramtaccen shinkafa da suka yi fasakaurinta da aka kwace, wanda suka bayyana hakan a matsayin zagon kasa ga shirin gwamnatin tarayya na samar da abinci a cikin kasar. Wakilin mu Hassan Maina kaina ya tattauna da wasu jami'an kungiyar akan haka da ma sauran batutuwa da ke da alaka da samar da isasshiyar shinkafa. Kada na ja ku da nisa ga dai yadda tattaunawar tasu ta kasance, inda bakin namu suka fara gabatar da kansu kamar haka.
Sunana Alhaji Abadan Tata, ni ne MD na Fusa Foods Limited wanda suke producing Fusa Crown Rice a Kano, Nigeria.
Sunana Sadiq Kasim, jami'i a kamfanin Wakot Rice da ke Argungu, kamfani da yake sarrafa shinkafa a jihar Kebbi, Nigeria.
Alhaji Abadan Tata, bari in fara da gare ka. Wato, kun kira wannan taron manema labarai ne inda kuka yi korafi. Ban sani ba ko za ka mana bayani dangane da korafinku. Wato, shin menene ainihin korafin naku ne?
Mun samu wani labari wanda ya dan girgiza mu kadan na kan cewa Senate Committee sun ba da magana cewa custom da suka shiga suka je kasuwanni a Najeriya, ɗaya daga cikin kasuwar ita ce Ibadan, suka kwace shinkafa da aka shigo da ita ta fasa kauri, cewa a maiwa da wannan 'yan kasuwan shinkafarsu. To wannan abu gaskiya ya so sa mana rai, sai muka ga in dai har hakan za ta faru, to mu kuma investment tumu ko in ce kudaden hannun jari da muka saka a cikin wannan harka za ta zama ta lalace, saboda inda shinkafar waje za ta dinga shigowa ta fasa kauri, to ba da za a yi mu kuma mu iya sarrafa ta mu sai da ita.
Alhaji Sadiq Kasim, bari kan wani karin bayani akan wannan korafin.
Wannan bayani na yau ai ya faru ne saboda abinda majalisar dattijai ta yi. An zo mutane sun karya doka ta ƙasa, sun shigo da kaya ta hanyar fasa kauri. An je an kama kayan, sun zo suna cewa a sai a saki kayan domin wasu dalilai wanda ba su kawo hujjoji kwararru ba. Hujjojin nan shi ne kayan sata, duk inda kayan sata yake dan barawo ya gudu, ai baka cewa a shi kenan a kyale shi ba abin da za a yi mishi. In dai har an kama kayan satan to a kama duk inda suke, ko da an ya canza hannu. Barawo ya dauki kaya ya ba wani, sai aka ga mutum da wannan kaya, in an kama ayan kayan sata ne.
Wato wasu na ganin shinkafa yar Najeriya kamar tafi ta waje tsada, abin ma kenan da yasa wasu yan Najeriya suka fara ja'a akan cin shinkafa yar waje wacce ba tsakuwa daga buhu sai tukunya. Me zaka ce akan wannan?
A bana zaton tafi ta waje tsada na farko da zan yadda da wannan abu ba, amma zancen cewa tafi inganci a nan, duk wani inji da ake sarrafa shinkafa a kowace ƙasa da yake duniya wanda ya fice shi muke da shi a nan ƙasa, da irin shi muke amfani da shi. Na biyunsu, shinkafar da ake nomawa a Najeriya ba wai ba ta da kyau ba ne, tana da kyau, saboda haka in dai har ka zauna kai mata cikakken aiki to za ta fito daidai da kowace irin shinkafa a duniyan nan. Dalilin da yasa ake samun irin wannan, ni dai kamfanin mu yana da alfaharin cewa duk wani mashin da ake nema wanda ya fice a duniya, kamar a ce irin kana maganar harkar mota ne, ka ce akwai Mercedes, akwai Bugatti, akwai Volkswagen, to mu muna da Bugatti mashin su ne.
Alhaji Abadan Tata, za ka yarda da ni cewar wato shinkafar da muke nomawa a nan Najeriya bai kamata buhu wato kilo 50 a ce ya wuce naira 8,000 zuwa 10,000 ba, maimakon sama da naira 20,000 da ake sayarwa a halin yanzu?
Eto, wannan akwai abubuwa da yawa da wanda mutane ba su fahimta ba. Akwai da Turanci ana cewa hidden cost, you know, ba za ka fahimta ba sai an warware maka shi. Shi kansa manomi da muke siyan ashen sharar daga hannunsa yana da shi ma abubuwa daban-daban-daban da suke ce masa tuwa kwarya. In ka duba za ka ga in zai yi noman rani dole sai ya hada da generator wanda zai ba wa mai. Wannan man da zai siya ya daga daga 145 yau ana siyan mai na diesel naira 270 wani wajen ma har 280 so saboda haka yadda ya sayar da shinkafar sa shekara da ta shige ba zai yi ya sayar da ta wannan shekarar a ce ya ci riba ba dole sai ya kara da daya kenan manomin shi kansa motar da zai amfani da ita daga gonar sa zuwa kasuwa shi ma farashi ya karu saboda mai saboda mai ya karu mu kuma daga bangaren mu ma akwai abubuwa da yawa ma'an wutan lantarki sun kara farashin su kusan kashi 50 abinda da kake biyan naira 140 yanzu kana biyan wajen 300 ko 200
masu sauraro anan zamu sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da kuma waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Baballe Hafiz yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Aliyu Usman Taka Lafiya Birnin Kebbi da dan Asaba mai fata ya wuri. Suka ce a yau kan mana addu'ar Allah madaukakin sarki ya kawo mana daidaituwar lamura musamman a arewa maso yamma da Najeriya baki dayanta. Ya Allah ka tausaya mana ka kawar mana da waɗanda suka hana ƙasar mu zaman lafiya. Shi kuma Okasha Abdulsalam Koko jihar Kebbin Najeriya cewa yayi haba masu ruwa da tsaki akan harkokin tsaron Najeriya. Ya kamata ku ƙara zage damtse wurin ganin sha'anin tsaro ya daidaita musamman a arewacin Najeriya ganin irin yadda kullum sai rayuka sun salwanta hakika ya kamata ku san cewa wannan amana ce aka damka muku muna fatar Allah ya ba ku nasarar kawo ƙarshe ɗan ta'addan nan domin sauke nauyin da aka dora muku wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi ku gaya wa ministan ƴan sandan Najeriya wanda muka ji yana cewa ba zai yi shugaba Buhari ya je ko ina ba da sunan jaji cewa idan baya so a ga laifin shi to ya gaggauta magance mana matsalolin tsaron kasar mu da suka rancaɗe sako daga babba Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga Muhammad Salihu Kauran na Moda a jihar Zamfara yace matakan da ƴan Arewa ba mu hada kawo nan mu ba muka yi magana da murya daya to Allah kada ya san lokacin da yankin mu zai samu zaman lafiya don haka akwai buƙatar shugabanni masu ruwa da tsaki da ma talakawa a yankin mu zama tsintsiya guda domin tantara kalubalen da yankin ke fuskanta to madalla yanzu kuma sai labarai a takaice
Tobari Abubu na rabarin shugaban Amurka Joe Biden zai kai ziyara a Kentucky domin ganin irin barnar da mahaukaci guguwar nan ta yi a makon da ya gabata inda ta kashe akalla mutum 64 kane ta raba wasu dubbai da gidajensu Biden wanda ya riga ya sanya hannu akan ayyana dokar ta bace a jihar Kentucky ya ce a shirye yake ya tabbatar da hakan a jihar Illinois ya kara da cewa ya umurci gwamnatin sa ta tattara dukkan kayan taimako ga jami'an birane da na jiha a Kentucky da ma wasu jihohi da wannan guguwar ta musu bana China ta sanar da bullar nau'in cutar coronavirus ta Omicron a karon farko a babban yankin ta hukumomin kiwon lafiya sun ce gwaji ya tabbatar da wani mutum a garin Tianjin da ke arewacin kasar ya kamu da sabuwar nau'in cutar bayan ya dawo daga kasar waje a ranar 9 ga watan Disamba an killace mutumin a asibiti bayan ya nuna alamun kamuwa da cutar kana ana masa jinya a ƙarshe shugaban kasar Tunisia Kais Saied ya sanar da gudanar da zaben raba gardama ta ƙasa da yammacin jiya Litinin kusan watanni 5 bayan da ya kori gwamnatinsa kana ya baiwa kansa ƙarin iko a kasar da ke Afirka ta Arewa
to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.